Ginette sera Dandy. Merci, à tout à l'heure.
Sasha Hausa muri Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa a Najeriya mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman daddara sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan siyasar ƙasar ne suka nemi da mahukuntan ƙasar da su ɗauki matakin sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'iyyun siyasa ke kashewa da sunan yakin neman zaɓe. Idan kuma muka sake komawa a tarayyar Najeriya, za a ji cewa ma'aikatar ciniki da masana'antun ƙasar ta bujuro da wani mataki na taimakawa manoma wajen haɗa kayayyakin da ake nema a ƙasashen waje. Akwai shirin kuwa Bargida da shirin Jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma bari mu fara da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Idan muka ɗauka cewa daidai ne a yi rigakafi a arewacin duniya a kuma mance da kudancin duniya, wato idan aka bar cutar ta yadu kamar wutar daji a ɓarin kudu na duniya, za ta rikida, a cewar Guterres a wani gargaɗin da ya yi ta kafar bidiyo a taron tattalin arziki na duniya a Davos. Ya yi gargaɗin cewa muddin aka bar cutar ta rikida, to sabbin rigakafin da aka samu ba za su yi aiki a kanta ba. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta ce wasu bincike biyu da aka gudanar sun nuna cewa zai fi fa'ida ga tattalin arzikin duniya idan aka tanaji rigakafin cutar COVID-19 ga kowa da kowa. A taron manema labarai da hukumar kankira kan cutar COVID-19 a birnin Geneva, Director General na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da waɗannan binciken. Yana mai jaddada cewa idan ba a samar da rigakafin ga kowa da kowa ba, ba wai kawai zai zama wata babbar gazawa ce ta fuskar da'a ba, amma har ma al'amarin zai shafi tattalin arziki. Yace wani sabon binciken da kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ILO ta gudanar kan illar annobar COVID-19 kan samuwar ma'aikata ya nuna cewa a bara annobar ta janyo asarar kashi 8.8 cikin 100 na awoyin aiki, wanda ke kuma kwatankwacin asarar ayyukan yi wajen miliyan 255. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin Amurka. A shekarar 2016, shugaban lokacin Barack Obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji, tare kuma da samar musu magungunan da za su taimaka musu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so. Da Trump ya zo, sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji, to amma ya bar waɗanda ya tarar da su. Yau na soke hanin mai nuna wariya ga waɗanda suka canza jinsin halittarsu cewar kar su shiga aikin soji. Abu ne mai sauki, Amurka ta fi samun kariya idan aka bar duk wani mai iya aiki ma ƙasa ya yi gaba gadi kuma da alfahari, a cewar Biden a saƙonsa na Twitter. Wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗi jiya Litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Sufeto General Michael Horowitz ya ce zai yi nazarin take-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a, amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. Tsohon Attorney General ɗin Amurka William Barr, wanda ya jagoranci ma'aikatar ta shari'a gabanin barin aiki wata guda da ya gabata, ya ce ma'aikatar bata gama guɗi masu yawan da ka iya kaiwa ga wani sakamako daban na zaben ba saɓanin nasarar Biden. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta kullo da wata manhaja ta yaki da labaran ƙarya. Manhajar mai suna Batwatch wadda aka kirkiro da zummar an karar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa akan su a maimakon a shafe sakon Twitter da ake da shakku akai ko kuma a makalla masa inkiya na gargadi masu amfani da Twitter din na iya makalla bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin sakon a cewar wata sanarwar da aka yi a shafin yanar gizo na kafar ta Twitter A yanzu kan masu amfani da Twitter ba za su iya ganin sakon bayanin da aka kafa din ba saboda har yanzu ma hajar tana matakin habbaka ta yadda wasu mutane kalilan ne da ake gujin da su a Amerika za su iya gani sannan a hankali kamfanin na Twitter zai sa kowa da kowa ya iya gani a ƙarshe babbar jami'a a hukumar kula da muryar Amerika da sauran kafafen yada labaran gwamnatin Amerika ta sauke shugabannin Radio Free Europe Radio Liberty, Radio Free Asia, da kafar labarai mai kula da yankin gabas ta tsakiya ko Middle East Broadcasting Network, kamar yansu da tsafin shugabannin.
Toma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda an zaka mazauna wasu garuruwan jahohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman daddar wadanda ke hana idanunsu barci sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami al'ummomin wadannan jahohin sun buƙaci da kai musu doki tare da kira na kafa yan sintiri na unguwanni wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jahohin na Adamawa da Taraba Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da mazauna waɗannan jahohin biyu ga kuma yadda hirarsu ta kasance
yanzu haka mun kai ga amgwannin mu bara mu iya yin barci da daddare mu muke gadin kayukan mu da kayukan mu kwanan nan ma bai kai sati biyu ba a jambuto asarar na akwai wanda suka shiga aka ɗauki TV da yara sun kai 30 suka zo suka yi kiris suka shiga abubuwan da suka kwakwashe TV da waya haka nan na mutane suka ɗauka kaga duk wannan rashin tsaro ne gaskiya ya kawo wannan abu
kaga amma ai kullun jami'an tsaro suna cewa suna nasu kokari jami'an tsaro sai karanci ne ko kuma a matsalolin da suka yawa
to matsaloli suka yi ko kuma sun yi garanti amma matsalar yana ta gaskiya in sha jindiri jami'in tsaro ba ran ga shi a cikin gari ba shi ma ne min da zai buya ina zanna eh dai mutanen ku mutane anguwa ko dan banga in a dan dama dama kenan in kun yi komi na dan banga
yanzu me kai su gwamnati su
to a taimaka mana a kawo mana dauki gaskiya shine abin da muke bukatar gwamnati ta yamma
ko zaka tuna me ya faru da kai
eh to gaskiya kusan so biyu a cikin mako biyu na daya an cire mun waya na biyu kuma har gida aka je aka cire mun waya da TV da duk wani kayan kallo a falo na so mutane ne yanzu gari sai dai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu babban matsalar da muke da shi shine daga kai asalin barawo ko kuma irin masu figgen waya ofishi yan sanda gara kaje ka kama wani wanda kila barawon akuya ne ko kuma wanda kwata-kwata satan ma zargin sa ake
kaman kuya kuke fama yanzu da wannan matsalar tsaro a wasu wuraren ana kwana idan a gode kufa ya lamarin ki
gaskiya tun ran da aka ce mun ga wannan abun ya faru da ni da aka ciccire mun kana ban sake nunsawa ba in dare yayi to da rana nake bacci in dare yayi haka za mu shiga anguwa muna yawo saboda yanzu tsaron sai dai kai ka ba kanka gaskiya muna buƙatar hukumomi da su zamana masu yawo a cikin gari cikin dare saboda su gano irin wannan don maganar da nake maka an mun sata a gida na ranar asabar lahadi sun shiga gida anguwan litinin sun shiga gida anguwan talata sun shiga gida anguwan har ranar laraba sun shiga gida anguwan kaga da akwai hukumomi masu sintiri da daddare da haka ba zai faru
to su kuma jama'a wanne gudunmawa ya kamata su bada
eh to jama'a ya kamata kamar yadda muke yanzu muna fita da kanmu mu magidanta dake unguwar da daddare muna dan zaga gari haka muna ganin halin da ake ciki babbar matsalar ita ce wani ya san barayin anguwa sai ya boye so muna buƙatar mutanen da suka san irin waɗannan baragurbi a cikin al'umma ya kamata su tona musu asiri saboda da zaran an san wannan barawo ne gobe ba zai sake ba
tana shiga fata na ya matsalar tsaron ke shafan ku ne gaskiya matsalar tsaro muna fama da ita kamar yanayin da mutum ba zai yawo da daddare ba sai dai yana cikin dardar da takatsantsan musamman tsoron menene yasa ba za ka yawo ba akwai samari matasa wanda ba su da sana'ar yi kullum suna nan cikin keke napep kwace waya a sare ka a kwace abun hannunka a shiga gidajen ku da sauransu
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda ake shirin kaddamar da yakin neman zabi a ƙarshen wannan makon, wasu ƴan siyasar ƙasar sun buƙaci da mahukuntan ƙasar da su doki mataki na sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'iyyun siyasar ƙasar ke kashewa da sunan yakin neman zabe, domin kaucewa amfani da kuɗaɗen da doka bata aminta da su ba a irin wannan tafiyar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin wani ɗan siyasar ƙasar mai suna Sumaila Ahmadu a hirarsu da Suleiman Munmun Barma a Yamai.
In ka duba ake yanayin siyasar ta mu kanshi a yana da ba da tsoro, ya ce mutum ɗaya tak ya cire kuɗin da suka kai miliyan 100, 200 ko 400 ya zuba a cikin yanayi na siyasa. Shi wanda zai zuba wannan kuɗin ba a binciken ina ya samu kuɗin, sannan su kuɗin da ya bada na gudunmawa ba a tunanin saboda me ya bada ko kuma wani guri yake so cimma. Ka ga nan wurin wani abu ne, abun dubawa ne a nan wurin, abu ne wanda yake kasashen duniya da dama ba su yarda da shi ba, saboda kar akwai kasashen da ai adadin kuɗin da ake kashewa a siyasar ma doka ta kayyade. To nan wurin ka ga wani abu ne wanda ya kamata hankali ya aiki a ciki. Yau kurin haka kurin mutum ya zo ya dunkule kuɗi miliyan 500,000 ya ce ya zuba gudunmawa a cikin tahiyar siyasa ba a san ba me ya sai ko kuma dan me ya bada. Ai ga muna da likitoci, muna da matsaloli na makarantu, ina wani dan kasuwa wanda ya taba cire miliyan 100 ya bada dan ayi boko, ai ka ga babu. To a ga nan ma wani abu ne wanda ake ya kamata a duba a ga yadda za a doki mataki bisa wannan abu.
Wannan na nufin kenan akwai bukatar a sa ido a game da yadda jam'iyyun siyasa ke yakin zaben su kenan, kan maganar kuɗaɗen da suke kashewa.
Ina zuwa yo manomi ko makiyayi ko kuma wani mai sayar da wa'aki ko mai sayar da hatsi zai iya cire kuɗin da suka kai miliyan 400 ya bada a cikin tayyar siyasa. Ka duba ka gani, ai hankali ya aiki mana. Nan wurin ya kamata hankali ya aiki su mahukunta a huta sarai a duba a bincika a gani a ga wacce doka za a dora bisa irin wannan al'amarin, ko kuma shi wanda ya amshi irin wannan kuɗin, ko kuma shi wanda ya kai irin wannan kuɗin. Nan ne ya kamata a duba. Ni dai ban yarda ba haka kawai a ce dan kasuwa mai saye da saidawa ya cire kuɗin da suka kai miliyan 500 ya zuba a cikin tahiyar siyasa, a ce ma dan kasuwa ne mai kasa kaya ya saida, wannan zance ne daban. In aka kewa aka kiwo sai an samu motar matsala ko kuma wani buri wanda zai bai ma kasan nan kyau. Wannan haka ne ra'ayina ne, na rige na hudi, kuma haka ne ban yarda da su ba irin wannan kuɗaɗen, saboda in aka bi su a hankali za a ga akwai ta munuwa daban ta boye.
To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda ma'aikatar ciniki da masana'antun ƙasar ta bijiro da wani mataki na taimakawa manoma wajen hada kayayyakin da ake nema a ƙasashen waje, musamman ma na amfanin gona da ake nomawa a arewacin ƙasar, domin samun kuɗaɗen da za a tallafa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A wata hira ta musamman da babban sakatare a ma'aikatar ta ciniki da masana'antu Dr. Sani Gwarzo, ya bayyana wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa sun riga sun raba manoman a gida-gida a cikin ƙungiyoyi, kuma tuni aka fara samun nasara. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Mun fara la'akari da yawanci yadda kamfanoni suke tafiya a Najeriya, inda muke da babbar matsala shi da yawanci arewacin Najeriya da zan sake dawowa. Me kamfani ya zo ya ce kamfanin wani and sons da ni sai ƴaƴana, to irin wannan kamfanin baya kaiwa. Daga ran da ya mutu ƴaƴansa ba su yi rigewa ba, saboda ta yiwu bai ba su wani ilimin ba, ko ta yiwu kansu ba a haɗe yake ba. Amma duk kamfanin da wani zai zo bare, wani idan bare da bare suka haɗu suke kamfani, an fi samun cigaba, domin kowa yana yi juna hatara, kowa yana yi juna ingiza, kai abinda ban iya baka koya min, abinda kuma na san zaka zarbe in ja maka linzami hannun jari. Ya fi ƙarawa kamfani tsawon rai, sannan ko da mutum ɗaya ya mutu za a ci gaba da aiwatar da wannan kamfani. Na biyu, tsarin rabon gadonmu yana da kyau, yana kuma da adalci, kuma yana da kyau a gaggauta rabon gado idan mutum ya mutu. Amma muna kira ga malamai, idan aka samu kamfani wanda mutum ya mutu ya bar kamfani, to kada a ce za a ruguza kamfanin nan a raba gadonsa, a ci gaba da a mai da shi zama hannun jari, a raba musu hannun jarin su magada. Zai fi taimakawa al'umma ta hanyar da an bi umarnin Allah da manzansa, sannan an kuma raya kamfanin ya ci gaba da bada dukiya da arziki da yalwa ga wannan iyalin mamaci, kuma ya ci gaba da ɗaukar ma'aikata da wanzar da arziki a wannan garin da aka samu wannan kamfanin.
wayannan bayanan da kai a gwamnatance ne wayannan matakai kuke dauka da tabbatar da cewa sun dore koda bayan wannan mulki
to abinda muke yi kamar yadda kika gani kowane kayan masarufi muna kafa masa kungiya ba kuma mun ki kafa kungiyar muna yekuwa mu ce ina masu sana'ar noma safara ciniki fitarwa da kuma da dukkan abin da ya shafi abu kaza misali tattasai ko gero ku zo ku kafa kungiya sai su zo nan muna da ofishi da muke kira Federated Association of Commodities wato FACAN kungiya haɗaɗɗiya ta ƙasa baki daya ta kayayyakin masarufi sai mu ce ku je ku zauna da masu yin gero ku koya musu yin sana'a in kungiya to in suka koya musu yin wannan kungiya su kuma za su kafa kungiyar nan mu ba su tallafi su je su kafa ta ƙasa sannan su je su kafa ta jihohi sannan su kafa ta local government kai wasu ma suna yin ta har ƙasa-ƙasa sai an kai ta kasuwanni to wannan yana wanzar da ci gaban da muka riga muka girgira
akwai matakan da kuke dauka domin waɗannan mutane da kuke nuna mu hanya su taka rawa wajen tabbatar da yaduwar shirin
idan muka kafa wannan kungiyoyi sai mu daura musu alhakin su za su rinka yi bi suna yekuwa su za su rinka bi suna tattaro al'umma sannan muna sa ido a bayan su me kuka yi kun yi alƙawarin nan da shekara 10 za ku canja Najeriya daga ƙasa mai dogaro da misali mai dogaro da fitar da riɗi misali zuwa ƙasa mai sarrafa riɗi kafin a fitar da shi
to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe
yanzu barin barbakon namu ya gabatar da kansa
eh sunana da Yusa Muhammad Sani Abubakar kuma ni dan kasar Niger ne amma yanzu ina rayuwa a nan da America kamar yadda kuke
to malam Yusa za ka iya cewa daga ina kai to a Niger
to daga Niger da ne to ne daga Jakarta Duso wani ne dogon duci ni ne sani cikin Niger
to ka dan ba mu albarkacin bakin ka akan yadda iso na America ke hada mun kadan ya kai kan baro Niger
to na yi karatu ne na daga Niger da na yankin la Hassan Larabci da Faransanci hadai daga can kuma ne wuce kuma ne shi kasan Misira a Kahira babban birnin Misira can kuma ne ci gaba da karatu wanda an yi da jami'a a can kuma yi da jami'a na wani jami'a na kiran shi Al-Azhar a can Misira
ka yi jami'a a Nijar kuku ne ka yi sakandare ne kawai
eh na yi sakandare a Nijar a wani makaranta na Libya na ke Libya da suka yi da larabci ana a cikin shi madrasatul fajr al-arabiya shi ne ni yi Nijar kamin in je a Misira na kuma dan je Masar kuma sai ni
to ya fi samu taimako zuwa a Masar an taimaka maka ni kuku gwamnatin Nijar ta tura ka domin ka je can ka yi karatu
zuwa karatu kamar yadda ku sani a Masar suna ba da lakita da French Bruce
na karatu a kwanan shi ne
a kwanan shi ne a kwanan shi ne a kwanan shi ne a kwanan shi ne da wannan da ne ta yi Masar karatu
da kai je Masar to ka yi karatun jami'a ka fara kuku sai da kai sakandare kuma
a sai da ni kamar shekara ɗaya na koyan yaren na Larabci sannan kun shiga sakandare sannan kun ci gaba ko da cewa ban da wannan ma na dan yi wasu karance-karance daban wanda ba na wannan mai fannin na Larabci ba a Masar
me ka karanta a jami'a
kamar islamic law kamar shari'a na musulunci da kuma shari'a ta jami'an da ni da ke wanda ni kuma irin tv ne ke da koyi akwai karanta shari'a na musulunci da kuma shari'a wanda muke kira droit de france ko kuma law da English don su ne wanda jami'in suke biyu su ne karanta a cikin jami'a din
a shari'ar kanun ku
shari'ar kanun da registration da da French
kina shekara nawa kai kana karatun shari'a tun shekara
shekara 5 ne a jami'a ne amma da ke karan wannan nayi na jami'a masu biki nayi hanika jami'a nayi karanci karan
kina ka kammala ka kammala jami'a sai ka kammala ka samu degree sannan ka baro Masar
eh sai na samu degree ma ana da tsaya kan hawar aiki eh ina aiki ne bayan degree din sai ina ba Masar kai
to a can kuna samu kuna aiki ko ku makaranta kawai da kuke
ana aiki eh wannan shi dai kaman ya danganga mutum ya ne experience din shi ke dan koyi wannan ne ke sabon mutum da ma ya samu aiki ko kuma mutum ya maka shi aiki na kanshi irin kaman business akan yin masalin da ni ga kuma sorare ko kuma aiki cikin wasu irin wurare haka bare na abin na misal ko kuma wasu kasashe da suke da masana din da cikin wannan da ne mun kai abin
a can an yi shirkuna da yawa a Masar
a lokacin da ne yake can bar amma dai wanda ke suna suke ruci a wuri na ambasi namu na kusan da 200-300 ne yan jiya da wanda ke karatu don sun ide karatu kuma da wanda su kuma suna ba karatu suke ba haka 300 da kuma 200-300
kuma maza da mata ne kuku
ke maza da mata ai maza da mata da kuma wasu masu yalle wasu da sun yi aure da yalle da komai da fara gida komai da komai haka
kasashen zance kamar Nigeria su Cameroon su Chad su masu dalibai a can kuma kuna hulɗa da juna kuna ganin juna
ko duka akwai da yake akwai ba ma wannan kasa su kai ba duka da ke a wannan kasa su san akwai kasa 92 ke da kai kuma da yake duka ana hulɗa da juna akwai na edukacin Africa kuma akwai da ma ba na Africa din ba
yanzu kamar in mutum yana sauraron ka a Niger Nigeria kamar da Chad wanda bai da ƙarfi bai da dallafi da zai iya kai shi a Masar yaje karatu yana so yaje karatu da kansa wace shawara zaka bashi ya kamata yi idan yana da
zuwa karatu Masar kaman bai da wani wahala gurin ba kamar sauran kasashe ne ba da kuma ana wannan kasashen da kuma ko da yaushe ma suna aika bus to Masar ke gwamnati ta Masar yana aika wani wani ko kuma ce jami'a din ta al'ada ko da suna aika wannan kasashe ko ce shekara ga mutane suke so su zo to kun banda wannan ma zuwa karatu ne don zai samu kaman visa na zuwa karatu bai da wani wahala kwarai
kun ji Yunus na asalin kasar Niger mazanin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowai birgida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa kuma haɗawa da ganin sashen hasalin murya Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana ta bidiyo a ƙarshen makon jiya ya jaddada aniyar jan damarar samar da allurar rigakafin cutar corona domin al'ummomin kasashen yankin Jaridar ta ambato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana cewa takwarorinsa lokaci yayi da kasashen yankin ECOWAS za su dauki matakan kirkiro da allurar rigakafin cutar COVID-19 da kansu domin tunkarar zagaye na biyu na wannan annoba wacce alamu ke nunin tana da matukar hadari ga kasashen Afirka ta yamma Jaridar AIR-INFO na cewa wani jirgin sama maras matuki ya fadi a ƙauyen Tigidan Adgak da ke da'irar Engel ta yankin Agadez a ƙarshen mako wanda yake bata bayyana ƙasar da ta mallaki jirgin ba jaridar ta ce alamu na nunin bayan da ya fado ya yi tafiya mai tsawo a ƙas inda ya kakkarya bishiyoyi da dama kafin ya samu wurin danganewa rahotanni sun ce 'yan ganin kop na ta kwarara a yanzu haka daga kowace kusurwa zuwa wurin da jirgin ya fadi don kashe kwarkwatar idanunsu abinda AIR-INFO ta ce yana bukatar takatsantsan jaridar niya info na cewa zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafe. Lokaci ne da ya kamata 'yan Niger su nutsu domin tantance dan takarar da ya cancanci su baiwa ƙuri'a ta yadda za a kauce wa fuskantar tankiyar siyasa a gaba. Jaridar ta ce a halin yanzu PNDS tarayya da kawayenta na da yawan kujerun wakilcin da ke ba su rinjaye a majalisar dokokin ƙasa. Jaridar Le Clusion ta ce matakin kewaye alkur'ani mai tsarki da 'yan adawa suka ɗauka a jajibirin zaben 27 ga watan Disamban 2020 da nufin hana satar ƙuri'u a ranar zaɓe ya hana wa hukumomi walwala sakamakon lura da yadda abin ya yi tasiri a kawunan jama'a. Jaridar ta ce a yanzu haka hukumomi ta hanyar ministan cikin gida sun kaddamar da shirin farautar duk wanda aka kama da yunkurin amfani da matakin na akan laya a yayin zagaye na biyun da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu, saboda a cewarsu al'ada ce da ta saba wa doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A cikin 'yan shekaru da suka shuɗe, bukatar duniya ta abincin teku na ƙaruwa cikin gaggawa fiye da ƙaruwar al'umma. Wannan ya samo asali ne daga yawan kamun kifi, musamman a wasu ƙananan ruwa. Amma kuma yayin da sabon kifi ya yi wahala sakamakon hakan, masunta suna tafiya mai nisa a kan teku kafin su kama kifi. Irin wannan tafiya mai nisa tana haifar da kashe makudan kuɗaɗe wurin sayan man injin kamun kifin da kuma biyan ma'aikata, har ma wasu 'yan ɓata gari kan bi ɓarauniyar hanya domin samun ƙazamiyar riba. Hanya ɗaya ta rage kashe kuɗaɗe ita ce dogara da waɗanda ake tilastawa ƙwadago. Sashin su ya gaji harkar safarar mutane mafi muni, a cewar wani sabon rahoto akan safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku na haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama wanda majalisar dokokin Amurka ta gabatar. Ana kallon aikin mai tattare da haɗari, kana sautari ana amfani da waɗanda ba su da ƙwarewa da baƙin haure da ma'aikatar da ake iya korinsu ko da yaushe da marasa galihu da aka yi safarar su wurin yin wannan aikin. Ana iya boye wannan mugun aiki a cikin sauƙi, saboda sana'ar su ana yin ta ne a keɓance. Jiragen ruwan masuntan kan kwashe watanni ko shekaru a kan teku. Hakan na iya sa waɗanda aka tilasta su aiki a cikin jirgin ruwan ba su iya gudu ko kuma ba su iya kai labarin musgunawa da ake musu. Mutane da aka yi safara da su sautari ana cin zarafinsu tare da taɓa lafiyarsu, wanda a wani lokaci yakan yi sanadiyar mutuwarsu, kamar aiki na lokaci mai yawa da yanayin rayuwa mara inganci da kuma rashin biyan kuɗin aiki da ma satar albashi. An fi yawan samun tilasta ƙwadago a masana'antar su a ƙasashe masu fama da rashin zaman lafiya sakamakon siyasa, masu rauni wurin dokokin kare 'yancin fararen hula da 'yancin ma'aikata da tsananin cin hanci da rashawa da miyagun ayyuka da tashin hankali da matalauci. A don haka rahoton ya bada shawarwari cewa Amurka za ta aiwatar da wasu matakai guda huɗu na yaƙi da waɗannan miyagun ayyuka. Da farko, dole ne Amurka ta shirya babban matakin mai da martani na gwamnati da yaki da safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku a cikin gida da ma ƙasar waje. Na biyu, Amurka za ta inganta ta kuma taimakawa ƙoƙarin yaki da safarar bil'adama a ƙasashe da suke da matsalolin tilastawa mutane aikin ƙwadago a masana'antarsu. Na uku, Amurka za ta inganta kana ta taimakawa ƙoƙarin bibiyar wannan abu a kuma tattauna da sashen masuntan da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu masu ruwa da tsaki. A ƙarshe, wajibi ne a ɗora a kan abin da aka gina, kana a ƙarfafa ƙoƙarin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama na magance safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku. Yaki da safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku wani kare 'yancin bil'adama ne mai muhimmanci, kana muhimmin abu ne ga manufofin harkokin wajen Amurka. Sabon rahoton wani mataki ne mai muhimmanci wurin inganta da kuma shirya ƙoƙarin Amurka wurin yaki da safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka, ni Sufa Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.